yau Lahadi, tara ga watan Rajab, shekara ta 1442 Hijiriya, wanda ya dace da 2 ga watan 2, 21 kai ga watan 2, shekara ta 2021. A lissafin Turawa, za mu ɗora inda muka tsaya, muna cikin kitabu tafsir, tafsir suratul anfal, hadisin malami Imam Bukhari Ahmad ibn Yunus. Na malam.
قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثني أحد حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين وكانت تقول عليه الفتنة وليس قتالكم على الملك.
Wannan cikakken hadisin mu ne na jiya a riwayar Ahmad ibn Yunus, shine Ibn Abdullah ibn Yunus al-Yarbu'i, mutumin Kufa ne, mutumin Kufa ne shi, kuma daga malamin sa Zuhair, shine Zuhair ibn Muawiya al-Jawfi, daga Bayan ibn Bishr, shi kuma daga malamin sa Wabra, Wabra ibn Abdurrahman al-Musallami ake cewa, al-Harisi, shi kuma yace Sa'id bin Jubair ya zantar da shi wata rana. Abdullahi ibn Umar ya fito zuwa gare su, kharaja alaina, in an ce kharaja alaina ya fito kanmu, kharaja ilaina kuma ya fito daga wani wuri zuwa gare mu, ma'ana kusan ɗaya ce, bambancin lafazi ne, shakka ce ta mai riwaya. Faƙala, sai wani mutum ya ce da shi, faƙala rajulun, ai faƙala lahu rajulun, sai wani mutum ya yi wa Ibn Umar magana, kaifa tara fi qitalil fitna, me za ka faɗa dangane da yaƙi na fitina? Sai Ibn Umar yake cewa, kai ka san fitina, wa hal tadri mal fitina, yace sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yaƙar mushrikai, shine ma'anar fitina din. Kana Muhammadun, kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqatil mushrikin, yana yaƙar mushrikai a lokacin shiga kansu zuwa wajensu, fitina ne. Wa kana dukhul alaihim fitna, wa laysa ka qitalikum, wannan yaƙi nasa da suke yi da shi da sabansa a wancan lokaci ba irin wannan yaƙin ku na wannan zamanin ba ne. Wana wa laysa alqitalu ma'ahu, yaƙi tare da manzon Allah a wancan lokaci sallallahu alaihi wasallam ba irin yaƙin ku bane, wato alal mulki, ku da yanzu yaƙi kuke akan neman mulki, shi ku neman, yana yaƙi ne dan ya kore fitina, hatta la takuna fitna, an gane ko? Kenan yaƙin da Annabi yake yi qitalun ne alal dini, yaƙi ne akan addini, saboda mushrikai sun kasance suna fitinar musulmi a wancan lokaci, ko dai su yi ta kashe musulmi ko kuma su yi ta ainihin wato ɗaure musulmi. Don haka Annabi yake yi yaƙar su, ya kori shirka a bayan ƙasa, sannan ya kori zalunci. Daga cikin manufofi na al-jihadul islami, jihadi na musulunci, shine a hana yin shirka a bayan ƙasa, sannan kuma a hana azzalumai zalunci. Shi azzalumin mutum ko azzalimin shugaba yakan samu dama ya miƙe kafarsa yayi ta zalunci yana cutar mutane tunda ya san babu tsari na dokar musulunci da za ta iya yakar sa akan zaluncin da yake shi yasa duk hanyar da za su bi su hana mutane to za su hana saboda sun san mulkin musulunci in ya kafu baya barin zalunci idan ma an samu wani azzalimi da yake zaluntar mutane to musulunci yakan yake shi da shi da mabiyansa dan ya hana su yin wannan zaluncin so yana daga cikin manufofin su su hana mutane jihadi su hana su tunanin jihadi kuma su kashe maganar jihadi a musulunci gabaki daya saboda a bar azzalimai su ta zalunci ko dai shugabanni ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda a zahiri za ku ga duniyar yanzu duk akan haka take gudana akan zalunci inda aka fi ƙarfin musulmi sai a yi ta kashe su har ma inda musulmin ma suke da ƙarfi sai ka ga kafirai ba sa jin nauyin su kashe musulmi yanzu misalin hadhihi al-awina al-akhira a wannan ɗan lokacin da ake abin da yake faruwa a ƙasar nan Najeriya wato lokaci ne da ya kamata mu yawaita yin addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya na farko dai musulmi dai raunin su ya riga ya gama bayyana musulmi raunin su ya gama bayyana ba su da wata kima kuma ba a jin tsoron su ba su da wata kima ba a jin tsoron su yanzu duk sansannin ƙasar nan mafi rinjaye zaka ga wurare da yawa fitinar ake ta yi haka kurin sai kaga an tada fada da yaki ana ta kashe musulmi ko me suka yi Allahu alam mutane ban sani ba suna yin wannan tunanin su ga meye sababi Allahu alam kuma dole sai musulmi yanzu abinda mutanen ibadan suke ibadan duba ibadan abinda mutanen oyo suke haka kawai ana inda aka ga bahaushe musulmi kawai a ta kashewa ta kasa gane rikici ne akan gona a rikici ne akan kasuwa rikici ne akan kaza kuma duk inda suka je da musulmi suke da ƙarfi suke da kasuwanci sai su bunkawa kasuwar musulmi wuta yanzu kasuwannin da a kudu suka kukkone na musulmi inda musulmi suke da arziki suke da dukiya bare lissafi ba wanda dukan su irinsu ba duk muna tare da su a nan ajiyoyinmu nan na arewa sun mamaye abubuwa sun mallake amma mu suna ta kashe mana yan uwa haka kawai yanzu nan shekaran jiya a jihar Gombe a wani gari ana ce da shi Billiri sarkin garin ne ya mutu so wanda yake kan layi wanda za a zaba to musulmi ne wanda yake kan layi wanda za a zaba musulmi ne daga kawai gwamnati ta fara shirye-shiryen tunda wancan sarkin ya mutu za a naɗa wani suka yi ta kashe musulmi yanzu jiya ake nuna masallaci babban masallaci a garin an kashe miliyoyin kuɗi sun bunga mai wuta kuma a fili Akram Kallawa ga 'yan sanda suna tsaye da bindigogi da motocin suna kallon su suna ta jifan gilas ɗin masallaci kafin su kone shi ba su hana su ba sannan kuma suna kashe mutane sannan suka bunka masallacin da aka gina shi da miliyoyin kuɗi suka kone shi yi wallahi kirkiran abin aka yi a nan nan Billiri ba su taɓa yin faɗa ba tsakanin su ni ɗinnan na sha zuwa wannan masallacin ina wa'azi bila adadin sarkin da ya mutu ɗinnan gashi ba musulmi ba ne na sha zuwa mu gaisa da shi me yamba ake ce da shi wanda ya mutu ɗin zai zo ya ce ni ba musulmi ba ne amma malam ka je ka yi wa'azinka musulmin garin su zo mu haɗu a yi wa'azi kuma ba wai fa'ar nan sun fi musulmin yawa ba ne ba irin gida ne yakan iya cakuɗuwa wataƙila a cikinsu akwai musulmi sarakunan wani kuma ba musulmi ba suna ta kashe mutane yanzu haka kuma abin mamaki ana kallo sun ƙone masallacin yanzu nan ganin ibadan nan jiya nake ganin shi ma wai gidan sarkin sasa ake cewa kawai duk Hausawan suna can suna zaune kwanan su bila adadin a ƙofar gida ba abinci ba ruwa ba ɗan sanda ba soja a Najeriya a lokacin da muke da shugaba musulmi ina 'yan majalisarmu ina sanatocinmu ina shi shugaban kasan yana ina ina kaza ina kaza abun bakin ciki da kuttu da zaka yi ta ji magana ma ayi magana ma a tawatar ma a ce a daina ma ba zai yi ba kawai amma suna ta duk yanzu kudin nan duk inda musulmi ya zama to wato ba ni sunan shi kawai ya zama abun farauta tireloli ko na Hausawa da suke shiga da kayan abinci da aka kokkone da wanda aka kokkwace ba za su irgu ba a yanzu nan abinda ake kanye kenan duk inda musulmi yake sai aka kashe shi mu kuma nan arewa alhamdulillah lafiya lau ko rai daya wa aka kashe ba a Kano ko a Jigawa ko a Kaduna ko a Bauchi ko a ina ne suna nan suna rayuwarsu da manyan manyan gidajen su da motocin su yanzu mu yanzu nan a Kano unguwa ce ma guda da su gaba daya ma su ne kawai a ciki ba wani wanda ya shiga cikin su sai su ko masallaci ba unguwar ba wanda ya dangwame su ka shiga sabon gari kaga dukiyar da suke da shi arnan nan arziki dukiya kudi hankalin su ya kwanta ka je nan kofar ruwa kaga arni in ya muri ya ci ya koshi ya tara kudi yana order injina na triloli ana zuwa a saya duk Afirka gaba daya yana order injinan kaza yana order na'urori kaza yana suna nan sun miƙe kafa hankalin su a kwance mu yanzu Bahaushe ya isa ya je wajen su yayi wannan karfin a can bai isa ba hatta yanzu babur a daidai sahu nan duke gani kuna gani ko wallahi majoratin dilolin a daidai sahun nan wallahi duk su ne babur ɗaya 1700 da wani abu wajen 1800 haka suke oda su kawo a cikin sabon gari a France Road a ina ne a cikin ina ne sun hankalinsu a kwance suna kasuwanci wallahi tallahi gwamnati ba ta yi mana adalci ba wallahi arewa akwai musulunci ana respecting dokoki da ka'idoji amma ba a yi mana adalci ana bari ana kashe mana mutane an yi shiru ba a magana kuma duk ranar da haƙuri ya yi ya kai ƙarshe waɗannan mutanen ba za su ji daɗi ba to daman shi ne ake so a samu shugaba hazimi tsayayyen shugaba mai adalci wanda da ya yi duk wanda tit for tat kana yi za a murƙushe ka to za ka ji shiru amma ya late ba daɗi abubuwa sun yi mana yawa ga kashe-kashen mutane ga kidnapping ga waye yanzu jiya na ake ta nuna wani ƙauye ko a Neja ne ko a ina ne sun je gaba ɗaya ƙauyen sun tattare mutanen ƙauyen gabaki ɗaya su ma an zo an ce an sace su ana neman miliyan 100 kaza can ana sulhu da wasu can duk sun hura wa arewa duk sun hura mata wuta ko ɗaya babu a kudu babu duk sun hura mana wuta kuma wallahi kar ku ƙara kar ku rage wannan ɗan rufin asirin da muke da shi da arziki na noma da arzikin harkar kasuwanci da muke yi da waye-waye da sauransu da yawa da muke yi wallahi shi ne suke baƙin ciki da musuluncin nan da ake na la ilaha illallah to duka irin wannan abubuwan in kun lura da akwai tsari na musulunci da ake gudanar da mutane shugabanci na adalci na daidai duk wannan rashin mutunci da cin kashin wallahi bai faruwa to ko mulki ma na kafircin in yana tafiya akan adalci ai an fi jin daɗi da me za mu ji tsadar abubuwa komai bala'in tsada tsadar kaya ga rashin zaman lafiya tashin kayan masarufi ga kasuwancin abubuwa ya lalace duk an ruburguza komai ga baki ɗaya ilimi ya yi baya wane ne ya yi baya ga shi kuma ana ta kashe mutane sai a yi shiru a sa ido kuma kuna da ƙarfi kuna da ikon da za ku iya gyarawa wannan abu ya munana wallahi so ina kira ga mutane abinda yawanci muna faɗa cewa ya addu'a ba za mu daina cewa ku yi addu'a ba amma ko ba za mu zuba ido ya ci gaba ba yawwa ai addu'a Allah ya bada zaman lafiya kuma gwamnati ta dakatar wala a zo kurin ai ta kashe mu sai a bar mu a ce mu yi ta addu'a a masallaci ba can suna ta karar da mu ba bai zai yiwu ba za mu yi addu'a za mu yi fadakar a zauna lafiya ita kuma ita ma gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi a ta hura wuta a ta kulla tsiya a ta rashin mutunci a ta kaza a ta kaza da sauransu ka san mu ce ba wani wanda zai kore mu ko akwai shi babu ba wani wanda yake da yancin ya ce wai wai musulmi ba zai rayuwa anan ta mu ce kasar mu ce eh ba kwatana zamu tabo ba ba Benin zamu tabo ba Ghana zamu tabo ba kasar mu ce kuma zamu duk abin da zamu yi zamu dan mu zauna a kasar mu rayu ba wani wanda ya isa ya mai da mu yan gudun hijira a cikin ajihohin mu a kasashen mu dole musulmi su san da wannan wani kazami kawai mutum banza ya zo ya motsa kai hana ka zaman lafiya kai ba za ka bayyana kai matsayinka ba kai to ina zamu je kamar zamu tafi ko Niger zamu koma ko Chad zamu dallaka akwai wani wanda yake da yanci a kasar nan yace wai ba zai zauna a wani wuri ba akwai shi babu ya saba doka to wannan sabawa dokar da ake shi yasa ba a zaman lafiya saba doka a zuba ido a kyale mu yan siyasan mu sai dai zuba manyan manyan riguna a shigo ana musu jiniya ta banza ba sa iya fitowa ma su magana ma su kare yancin yan uwansu yanzu sai lokacin zabe ya zo zaka ga ana ta zuwa ana talika fassoci amma yanzu ana ta murkusan mu ana ta kashe mu ana ta rage mana yawa suna nan suna karban sallarin su shiru kake ji in a gidajen rediyon mu ne sai dai zage-zage kullum magariba isha'i kullum bayan isha'i karfe 9 karfe 10 sai kaji ana zage-zage abinda dan arewa iya kenan ya kira sunan wani dan siya zo mu kaza kaza wani yayi kaza ai jam'iyyar mu kaza dole mu motsa jam'iyya banzan bazara jam'iyyar banza mai amfanin ta in jam'iyyar ba ta kare haƙƙin mutane aikin kenan kullum musamman a gidajen rediyon garin nan kullum bayan isha'i sai dai ka zage-zage a tsakanin su wane zagi wannan wane zagi wannan wane kaza kaza mu kaza kaza kana ana nan a ƙasa ana ta murkushe ku ai wani wai ba a samu ta register register banza mai amfanin register ba taimake mutane ba aikin kenan a sabun ta register mai amfanin register da za a je a sabun ta ana muku bauta a ba ku kujera ku ku ta wato makuran mutane kuna cinye kudin su kuna zalunta su ba ku iya neman musu yanci yanzu gwamnonin arewa bai kamata zauna su yi mitin su ce ba su yarda da wannan abun a dakatar da shi ba ko a samu matsala ba za su iya ba ba suna da kungiyar sa gwamnonin arewa ba suna ina ko mitin ba za su iya kira ba su ce abun nan da ake yi ya isa na kashe mana yan uwa a jihohin kudu yan sarakuna na arewa ba za su iya mitin ba ba ku iya mitin ba sai dai mutum kawai ya dirka uban rawani ya zauna ana ta mai jiniya ana ta abun nan sauransu fi sabilillahi kawai kuna zaune sai an karar da mu gaba daya duk sai an koro mutane na'am wai ho yana tambaya ta ni na sabunta rijista wace rijista abu kala ta kake so yanda na dauki zafin nan ka zo ka ga mu wannan magana ai ba dadi ne wallahi ba daɗi ciwon ya isa wallahi duk wanda yake bibiyan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wallahi sai ka saba ci wallahi yanda ka san ba mutane ake mulka ba kafin ba gwamnati eh da namu mana ai ba shaidanu irin namu ai mutum bai zai zo gidanka ya keta ka ba in ba ka sake ba ai in ka sake ka miƙa kai sai buriya hawa ai Allah ya gyara mana halinmu ya Allah ka tabbatar mana da yancin mu ka ba mu ikon binka ka tsare mana darajar mu dama annabi ya faɗa in ba ku bi Allah ba za ku ga kaskanci to gashi nan muna gani tunda mun ki mu bautawa Allah yanda ya kamata to sai Allah ya sallada kazamai su ta mana wulakanci ai mun ki mu bauta Allah yanda ya kamata to dole mu gamu da bacin rai Allah ka takaita mana haka ya Allah na'am mallam إيه نفسرا نعم باب يا أيها النبي
يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 ألفا بإذن الله يا ألفا من الذين كفروا بهم قوم لا يفقهون
نعم
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليه أن لا يفر واحد من عشرة فقال سفيان غير مرة أن لا يفر 20 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب أن لا يفر 100 سفيان مرة نظرة حرج المؤمنين على القتال إياكم منكم بشهور سابقون.
نعم.
وقال سفيان وقال ابن الشبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.
نعم. آية تجبا تبين كرشي أشمعنا بابي shine afadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiy haridil mu'minina 'alal qital ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kwadaitar da mutane mu'minai akan yakar kafirai dan su kawar da shirka a bayan kasa su kawar da wato zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa a ranar yakin badar a lokacin da mushrikai suka fuskanto musulmi sun yi zo da adadi mai yawa sannan kuma sun zo da tanadi mai yawa haka abin yake tunda su kafirai mushrikai ba sa zama ba tare da tanadi ba da haka sun yi tanadi mai karfin gaske sun tara jama'a masu tarin yawa dan su yaki musulunci su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kawar da shi a bayan ƙasa su kawar da tutar la ilaha illallah a bayan ƙasa su tabbatar da shirka da kafirci manzo Allah da yaga sun tunkaro musulmi a wannan lokacin a Badar yace ya ku mutane qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku tashi musulmi ku farka ga aljanna nan wanda fadin ta ya kai fadin sammai da kasai ga baki daya ardu has samawati wal ard wanda Allah ya tanadar wa masu tsoron sa wanda za su yaki dan tabbatar da gaskiya su kori zalunci su kori shirka ku tashi ku miƙe kasu zo su binne musu su murkushe mu gaba daya to kaga kullum musulmi ana so ya zama mai idan sa abu da yake yana iya kallo ko ina yana da wato ido mai hangen nesa duk abin da zai zo ya cutar da shi to yayi kokari ya kawar da shi cikin hikima da basira bayan mu zauna kullun sai dai mu ake ta raga yanzu da abin ya kai inda ya kai manzo Allah ya ce ku tashi ku miƙe kuma ya nuna musu zuwa dinnan su tabbatar da addinin nan a bayan ƙasa aljanna za su samu ba aikin banza bane shi Allah duk abin da ka masa biyan ka yake eh ba a yi masa aiki kyauta haka kawai komai in kai yana biya ne Allah karim eh wallahi ba wai iya adadin abin da ka samu sai a ninka maka ila adafin kaseera ninki mai tarin yawa so duk motsin da mutum musulmi yayi ko yaya to akwai lada akai to kaga babu gatan da ta wuce wannan dan haka annabi ya zaburar da su ya kwadaitar da su yace da su in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 manzo Allah yace a cikin ku ku musulmi in an samu mutum 20 masu hakuri kaji sai yace sabiruna saboda yaki sai an yi hakuri sai an kai zuciya nesa sai an yi volunteering sai an yi tadhiya an miƙa al'amari ga Allah idan aka samu 20 mutane 20 masu haƙuri masu juriya masu kafiya masu tsayawa akan daidai ya galibu 200 insha Allah 20 din nan sai sun rinjaye mutum 200 kowane mutum da yake nan zai ja mutum nawa 10 in yakum minkum 20 sabiruna ya galibu 200 a ka'ida a musulunci mutum ɗaya yana iya musulmi yana iya bugawa da mutum nawa 20 sabiruna yaglibu 200 goma kai ɗaya zaka iya bugawa da mutum 10 karma mun banza ne iska ce kurin kabbara ɗaya sai ta baza maka wajen 8 a cikin su ka zubar da 8 ka buga da guda 2 jarimi ake so musulmi ya zama haka annabi ya kwadaitar da su a wannan lokacin kuma a haka din suka yaki mutum ɗaya zai tsaya da mutum 10 ya tafafata da su kuma ya zubar da su kuma ya koma ya ci gaba da sallah ga Badar shine akan yakin Badar da kaga wannan yana nuna izzatul islam karfin musulunci da power sa yace wa in yakun wato in kuma aka samu mutum 100 a cikin ku masu hakuri yaglibu alfan min alladhina kafaru 100 za su rinjaye mutum nawa 1000 haka lissafin yake ko mutum 100 ku 100 ne su 1000 ne to za ku iya fafatawa da su saboda mutane ne waɗanda ba su fahimtar addini ba su fahimtar gaskiya wato wannan ayar abin da take nufi mutum 20 a cikin ku musulmi ku yi hakuri ku fafata da mutum 200 sannan mutum 100 a cikin ku su yi hakuri su fafata da mutum nawa 1000 daidai kuke da su kenan kullu wahidin li asharatin kowane mutum 1 zai iya bugawa da mutum 10 mallan ka duba karfi da izza da Allah ya ba musulunci da musulmi ka duba mallan eh wallahi Allah yana tare da musulmi mallan yayin da musulmin suka tsaya suka ce za su bi Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah kuka taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da dugadugarku shi yasa duk inda mai sallah yake mallam to insha Allah shine da nasara duk inda mutumin kirki yake mai addini komun sharrin da ake masa komun makircin da ake masa komun tsiyan da ake kulla masa da yardar Ubangiji ta'ala zai samu nasara abinda ake da bukata kai din mai ka bawa Allah yadda ta aminci yaya ka rike addinin amma yanzu musulmi sun canja akarmukalla sun canja da musulmin nan da kake gani da anan kasar mu din nan anan wallahi nake gaya maka arnan nan sun san cewa musulmi suna da kima a kansu idan harkar kasuwanci ce kawai arne ya san yana mu'amala da musulmi ya tassan tabbas musulmi ba zai cuce shi ba haka ne suna mu'amalar arziki da musulmi sun tabbatar musulmi ba zai cuce su ba me yasa sun san musulmi addininsa ya hana ya cuci wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba daga da an zo ana neman mutumin kirki to sai sai musulmi akwai mutumin da yace wallahi mai gidansa in ya muri ne yana da arziki a kudu ya zo ya bude branch na harkar kasuwanci a nan ya dauke shi ya dora shi yace sai ya share shekara 5 bai zo ba amma yana turo masa kaya na miliyoyin kudi yayi tar arziki ba na wasa ba sai dai shi in ya ga yayi radi wata ran ya buga mota ya tafi can ya je su gaisa da shi amma ya yarda da shi yace kuma wallahi mallam ban taba tunanin rana dai in cuce shi ba in tura masa ya kawo mu in tura masa ya kawo mu masa lissafi komai in tura masa yace shi sa suka dade tunda ba zai cuce shi ba da yana cutar sa da su raba yi yace mallam ta kai ga sai da ya danka mun da yawa daga cikin harkokin kasuwancin sa a arewa gaba daya wakilta ne yace ta kai ga kai ko matansa sun san cewa ni abokin sirrinsa ne duk abin da zai sai ya kira ni ya nemi sirrina yace babu wani wanda ba musulmi guda daya ba da ya jawo shi kusa da shi ya san asirinsa irina wai me yasa wannan ya samu wannan matsayin saboda ya tsaya kan gaskiya amma haka muke yanzu ƴan uwanmu ma masu sallah mun kyale su ne ba duk mun cuce su ba muna cutar su mutum ka dauko shi harkar arziki ka mika masa sai kokarin ya karka yana cikin wahala fa yana cikin matsi fa ka dauko shi ka matso da shi ku zo ku yi harka ta arziki ta rufin asiri ya samu ka samu haka kasuwa take shiga ka rike mana mu ci gaba da kai ka samu ni ma in samu amma sai ya fara tunanin a to ai wannan ni yanzu ni zuwa zan yi gina mai duniyar sa ni ma barin ɗebunawa ba magana tunanin Allah ba wani magana kaza dan haka sai ya fara murƙusar ka kuma wannan ba ta ga da ba ta ga wannan kwanan nan wani yazo yake ga mun nayi sallah asubai yake ga mun yace mallam yace wato ta magana ce ya fada ta gigita ni yace mallam wallahi a duniya na hakura da da bana san da kwata kwata kada Allah ya bani da in dai da haka yake na hakura da shi wallahi yace ina da su barkate dinna sallama su ba inda bukatar su nace me ya faru da wannan maganar haka yace mallam ƴaƴan zamani tunda suka tashi nake ta musu wahala ina musu bauta na tara musu dukiya na duk harkar kamfanoni na kamfanoni ne shi yace amma mallam sun je sun hada kai da uwarsu da ƴan uwansu ne ma suke wai su kashe ni ya bayyana yanzu gashi karakara karara kisa na zahiri da na boye yace mallam duk nazo na bincika yaran nan gabaki daya ashe zuwa suke suna kariya ne akan harkar kasuwanci na yace dan ubanku ba da wannan rufin asirin kuka samu abinda kuka samu ba in kuka tsugunar da ni ina za ku ji yace wallahi ban farga ba mallam ashe duk sun tare dukiyar gabaki yace ni na yadda da su na miƙa wuya kawai ina harkoki na sun na miƙa musu yace gabaɗaya sun gama kasara ni na nemi dukiyar na rasa wani ya mallaki kaza wani ya bude kamfanin sa shi ma kaza wani yayi kaza wani yayi kaza sauransu yace kuma in zo in yi fada in yi abu nan wallahi kamar ba da mutum nake magana ba yace to na hakura yace ko ƴan kananan da suka saura yanzu in aka yi min magana in biya kuɗin makaranta yace ji yake kamar mashi aka soka mun yace ni fa a rabu da ni da harkar yaran nan sun ishe ni wallahi yace su ma yanzu nan zan zo in gina su zo su yake ni yace mallam duk rufin asiri Allah ya mun alhamdulillah amma bai bani aya ba akan sun ci amanarsa kuma wai sai mutum wai yaron ka wai ya hada kai wai da wani waye yake ka yace din naje na nunnuna su inda za su yi kasuwanci muna yi tare na nunnuna su gurin arziki kawai da suka ji sai su kuma su je wai suna zagi na a can su zage ni a can sai su canje kasuwancin su dawo su suke kawai yace ban taba tsammanin wannan ba to wannan danka da ka haifa kenan to ina ga dan wani to ina kuma ga wanda yake wataƙila subhanallah an samu bambancin ko yare ko bambancin ƙasa ko bambancin waya da sauransu al'amura sun lalace rashin gaskiyar mu ne ta mana yawa shi yasa Allah ya jefa mu cikin bala'in da muke ciki kowa bai yarda da kowa ba in mata ce kake zaune da ita tana nan tana auna ka tana ga me ka mallaka yaushe zaka mutu in ka mutu me za ta samu ƴaƴanta nawa maza a wajenka ƴaƴanta nawa mata a wajenka wallahi tallahi hisabun da suke kenan sai ka zo ka kwanta ka mutu ka gane kuskuren ka cewa ba kai ake yi ba gadon ka ake yi ta tafka rikici akan dukiyar da ka tafi ka bari ka kare rayuwarka kana tara musu arziki sun zo ba mai maka salati ba mai maka addu'a ba mai maka kaza suna ta rikici a tsakaninsu musulmi ku gyara halinku sai Allah ya ba ku ɗaukaka musulmi ku gyara halinku sai Allah ya raba ku da gaskanci musulmi ku zama masu amana ku tabbatar da musuluncin a aikace ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba sai ku yi rayuwa ingantacciya amma rayuwar tsoro-tsoro kowa na jin tsoron kowa kowa bai yarda da kowa ba kowa yau kowa sai wanda Allah ya kubutar kowa wai sai a ce wai rashin gaskiya wai cin amana aina al-islam ina musuluncin ina koyarwar ina tarbiyyar da annabi Muhammad ya tafi bar mana to shi yasa yau muka zama yadda ka san dabbobin farauta a hannun abokanan gaba daga can sai can daga can sai can in an bincika mu'amalolin mu da mu da muke yi a tsakanin mu da gidajen mu da unguwannin mu da al'umman mu abun bai da kyau ballantana ga wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaburar da mutane a cikin wannan yaki na Badr ya kwadaitar da su ga falala da ubangiji ya musu ya ba su daukaka a duniya kafin a shiga aljanna kuma suka gani ya kawo hadisin Ali ibn Abdullah daga Sufyan ibn Amr daga Abdullah ibn Abbas yace yayin da Allah ya saukar da wannan ayar in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 idan an samu 20 masu hakuri a cikin ku za su rinjaye mutum 200 idan an samu 100 a cikin ku za su rinjaye mutum 1000 yace yanda Allah ya saukar da wannan fakuti ba alaihim Allah ya firru wahidun min ashara sai Allah ya rubuta musu da bakin annabi sallallahu alaihi wasallama bai halatta mutum musulmi kwaya daya mutum goma su kore shi ba ta zama doka kenan tunda Allah ya muku albishir mutum ɗaya zai iya rinjayar mutum goma to kada wani mutum ɗaya yana musulmi ya gudu wa mutum goma ya zama doka in ji Ibn Abbas fa qala sufyan ghayra marratin Allah ya firra 20 min 200 thumma nazal sufyan yana faɗa ba sau ɗaya ba kada mutum 20 su guje wa mutum 200 to shine kuma sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa to yanzu bayan an yi wancan hukuncin an kafa wannan dokar to Allah sai ya ce to yanzu mun saukaka muku al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya saukaka muku wa alima anna fikum da'fa Allah ya gane kuna da rauni to sai ya ce fa kataba Allah ya firra mi'atun min mi'atin sai aka canja aka ce to yanzu mutum 100 kasu yadda 200 cikin kafirai su kore su kenan yanzu an mai da shi nawa mutum ɗaya zai buga da mutum nawa biyu ka duba rauni ya zo lokaci ya yi tsawo rauni ya fara shiga ƙarfi ya fara ƙarewa san duniya ya fara shiga shedan ya yi ƙarfi da rundunoninsa Allah ya duba yanayin mutane yace ya sauka ana yin damu annasikh wal mansukh daga cikin manufofi na annasikh wal mansukh shine in an yi wani hukunci Allah ya ga yayi nauyi sai ya rage ƙarfin hukuncin yanzu an mai da shi mutum biyu kawai kowane mutum musulmi ɗaya zai iya bugawa da mutum biyu ko motar wuta ne ko da su haka za ka yi ta bugawa akwai taimakon Allah akan ka kai da aka ce ka fafata da mutum goma yanzu an rage maka ya zama an zubar da takwas saura mutum biyu ai kaga shikenan al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya saukaka muku shi da kansa yace saukakawa yi kuma ya gane akwai rauni ya Allah ka yaye wannan raunin da yake damu to yanzu kam Allah na tuba ai me ma za a ce yanzu kam eh yanzu me za a ce eh ai kware da gaske yanzu kan ina jin ai ko in dan jariri ma ya tsaya ya dage zai kore ka kware kuwa da an yi hayya sai dai kaga mutum yana nan yana kokarin shiga karkashin gado ya buya kawai ba imani babu abin nan annabi da mu ya gaya mana yace duk lokacin da mutane suka rungumi duniya suka ce ita ce a gaba to Allah zai sa musu tsoron wato tsoron abokin gaba kwarai kuwa ya sallata mana abokin gaba akan mutum da duniyar muke runguma ita muke ganin dan ita zamu zauna ba ma tunanin tana da lahira to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan yace wa Allah ya firra mi'atun min mi'ataini zada sufyan marratan sufyan ya kara a riwayar sa nam ay fadin sa harzul mu'minin al-qital in yakum minkum 20 sabiruna qala sufyan wa qala ibn shibruma wa ara al-amr bil ma'ruf والنهي عن المنكر مثل هذا يشي ني أفهمت أتا أمرني دا كيكيوا دا هني دا منكري ما شي ما إرم ونن ني وانا كجي كبغا دا متن بيو كي تمس أمرني دا كيكيوا كهانا سو أكن واتو ممونا شي ما دن كمر حكني كما يد الله يسو كد سوكي أكن آية تياكي دن تو شي ما أمرني دا كيكيوا هني أكن ممونا حكني وانا أما فهمت سچيبا نسي بني با نعم مالا sai ayar ƙarshe al'ana khaffafa Allahu ankum
khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dhafa
na'am
qala hadatha ya'lam Abdullah bin Sulaym qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Jarir bin Hazm qala akhbarani Zubayr bin Kirrib an Ikrama an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala lamma nazala in yakun minkum 20 sajidun yajlibu 200 shaqqa dhalika 'ala al-muslimin hina qurida 'alayhim أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التكفير فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم قدر ما كنت فعله.
طيب ƙarin haske akan wannan ayar kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa yayin da Allah ya saukar da wannan aya shaqqa zalika alal muslimina sai haka din ya tsananta wato akan wato musulmi sai suka ga wato abin akwai kunci kwarai kwarai da gaske wa lokacin da wannan hukuncin ya sauka na mutum goma kenan to shine kuma Allah da ya ga sun nuna raunin su sai ya ce to an saukaka wa'alima anna fikum da'afa idan an samu mutum 100 a cikin ku za su rinjaye mutum 200 to kenan kada mutum daya ya guje wa mutane biyu a cikin musulmi in ka gudu kuna bugawa da mutum biyu to wannan ya nuna kai gudu ka aikata kabira babban zunubi amma in sun kai uku za ka iya guduwa amma a da can da farko kuma in sun kai 11 ne zaka iya gudawa amma dan 10 za ku fafata da 10 kuma an yi yakin a haka kuma an samu nasara wannan yana nuna mana wujubul musabara kenan wajibi ne a hakuri a jure a daure kuma shi musulmi daman yana da dayan alkhairai ne guda biyu musulmi yana da dayan alkhairai ne guda biyu ko dai wato ya je yaki a kashe shi automatically an kashe shi shi dan aljanna ne mallan duk wanda ya je yaki jihadi saboda Allah ba jihadin neman duniya ba ba jihadi da ake yi dan taimakawa kafirai su samu biyan bukatun su akan musulmi ba jihadi na Allah duk wanda yayi hakuri ya kauda kai ya jure ya daure kuma Allah ya sa anan ajalin su yake to insha Allah ta'ala dan aljanna ne in ya mutu garanti kaji daya ko kuma ya kubuta ba a kashe shi ba to idan ba a kashe shi ba kuma akwai abu guda biyu da zai samu ya samu lada ba wanda yace gaya muka iya dimbin ladan da mai jihadi zai samu ba sannan in bai samu lada ba ko kuma bayan lada ga kuma ganima arziki da Allah tabaraka ta'ala zai bashi sahabbai da yawa sun rayu akan ganima din nan sun rayu akai ga lada ga ganima idan kuma mutum ya mutu shikenan sai a je a binne shi amma wannan yaki na Allah fa ba yakin kabila ba yawa ba yakin kabilanci ba ba yakin siyasa ba dan akwai yakukuka da yanzu ake da sunan jihadi amma aikin kafirai ne suke sa ake musu kawai saboda samu biyan bukatar su na su cutar da musulunci da musulmai ba lalle kuma su musulmin sun gane ba wasu akan yaudare su da sunan jihadi ne amma kuma iyayen gidan jihadin manya-manyan arna ne a duniya to wannan ba shi ba yawa wanda annabi ya karantar wanda yana da matakai yana da dokoki yana da ka'idoji to kenan ko a kashe mutum ya shiga aljanna ko kuma ya kubuta Allah ya bashi lada ya samu ganima shi kuma kafiri kullun kafiri in yana yaki to yana yi ne dan ya ribarci duniya kawai aslan daman huwa yuqatil li yafuza bid dunya yana yin yaki ne dan ya ribata da duniya kawai ba wai ya ribata lahira ba daman arne baya tunanin lahira kwata kwata to ai bai ma yadda bai yadda ba ma da lahirar ma kwata kwata in ma ya yadda gani yake yi kawai in dai an mutu kawai shi yadda yake a duniyar nan haka kawai zai je ya ci gaba da jin daɗi ko wani abu makamancin wannan ina fata ana fahimta to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar falamma khaffafa Allahu anhum min al-uddati naqasa min as-sabr biqadri ma khaffafa anhum yace yayin da Allah ya sauƙaƙa musu min al-iddati sai kuma ya sauƙaƙa musu wato ya rage musu hakurin da an ce goma yanzu an mai da shi biyu kenan kamar iya gwargwadon kunci iya gwargwadon sauƙaƙawa muna fatan Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah ya yafe mana kurakuranmu ya Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ya Allah musamman a nan arewa Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu ya ubangiji ka nuna mana ƙarshen wannan abu ya Allah duk wanda suke shirye wannan abun saboda su wargaza ƙasar nan ko su tada hankalin ƙasar nan ko su jefa kasar nan cikin wani kunci da matsi ya ubangiji karka ba su nasara shugabannin mu ka ba su tsoron Allah ka ba su tunani ka ba su kishin al'ummarsu ka sa su rinka tunawa da dubawa da irin abubuwan da suke kaiwa su komo kuma ka ba su ikon daukan mataki ba tare da jin tsoron wani ko wasu ba ya Allah muna neman kai mana arziki da zaman lafiya ka ba mu alkhairi ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu ingantacciyar rayuwa ka raba mu da saba maka ka raba mu fadawa cikin kazanta da laifuffuka ya Allah idan zaka dauki rayukan mu ka dauke mu muna musulmi masu imani ya Allah ka kyautata karshen mu ka kyautata karshen mu ya Allah ka sa ba rabon wutar jahannama ne bane ba mu Allah ka sa rabon gidan aljanna ne يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته